Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Wani bom a gefen hanya ya tashi ya kuma kashe mutane 14 kana ya ji ma wasu tara rauni a yankin da ke arewa maso gabashin kasar Pakistan. Da sanyin safiyar yau ne sojojin Turkiya su kai hari ga yan tawayen kurda wanda ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Syria. Kasar Korea ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojojin kasar.
Madalla. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya na shirin fara yin gwajin rigakafin masasarar cizon sauro a kasashen Afirka guda uku. Bayan haka za ku ji cewa hukumar custom ta kama buhunan tabar wiwi da aka yi kokarin shigowa da su Najeriya ta Lagos. Muna kuma dauke da rahoton ziyarar babbar mai shigar da kara a kotun masu manyan laifuka ta duniya wato Fatou Bensouda a jamhuriyar Niger. Bayan haka yau za ku ji shirin noma tushen arziki wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Wani bom a gefen hanya ya tashi kuma ya kashe mutane 14 kana ya ji ma wasu tara rauni a wani yanki da ke arewa maso gabashin kasar Pakistan. Jami'an yankin gidan sun bayyana cewa harin na yau Talata da aka yi wata gunduma da ke kusa da bakin iyakar Afghanistan ya auna fasinjojin wata 'yar karamar bus ce wadda ke dauke da fasinjoji mata da yara waɗanda duka suna cikin waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. 'Yan tawayen Taliban da ke da alaka da masu nuna kin jinin gwamnatin kasar Pakistan sun dauki alhakin kai wannan harin. Suka ce sun yi ne da niyyar kaiwa tsirarun 'yan shi'a da kuma wasu ma'aikatan gwamnatin da ke aikin kidayar jama'a a yankin. Jami'an sun tabbatar cewa 4 daga cikin masu aikin kidayar jama'a da kuma wani jami'in tsaro guda na cikin waɗanda suka samu rauni. Da sanyin safiyar ne sojojin Turkiya su kai hari ga 'yan tawayen kurda wanda ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Syria. Sanarwar daga sojojin kasar Turkiya ya ce an kai wannan harin ne domin hana 'yan tawayen da makamai tsallaka kan iyakar kasar ta Turkiya. Dama jami'an kasar Turkiya sun yi gargadin cewa 'yan tawaye daga haramtaccen jam'iyyar ma'aikatan nan na PKK suna amfani da waɗannan wurare a matsayin matattaran bakin haure, wanda kusan koyaushe PKK da wasu mayakan na kurdawa da ke zaune tare da ƙungiyar nan da ke da kariyar Amurka. Ƙungiyar nan mai kula da yaƙi da Syria, wato yaƙin da ake a Syria a Birtaniya, ta ce harin na safiyar yau ya yi dalilin mutuwar mutane 18 waɗanda galibinsu waɗanda ke da kariyar na Amurka ne da kuma wasu 'yan jarida. Kasar Koriya ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojojin kasar. Wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin ƙasa Amurka mai suna USS Michigan ya isa Koriya ta Kudu. Kuma jami'an sojan ruwan kasashen biyu sun haɗu da ƙasar Japan domin gudanar da atisaye a cikin ruwan da ke kudancin koriyoyin biyu. Atisaye na jami'an sojojin ruwan wanda zai kai har zuwa gobe Laraba idan Allah ya kai mu, ya zo rana guda da shugaba Donald Trump ya gayyaci daukacin sanatoci su 100 a fadar White House domin su tattauna akan batun Koriya ta Arewa. A wuri ɗaya kuma shugaba Donald Trump ya dage akan sai ya gina katangan nan da ke tsakanin Amurka da Mexico. Ya nuna hakan ne a jiya Litini, ya ce zai dakata har sai wani lokaci cikin wannan shekarar, lokacin da majalisar dokokin ƙasar za ta amince ta ba da kuɗin gudanar da aikin, domin kar sai aikin ya kai wata ƙololuwa daga baya ya zama aikin baban giwa. Sai dai 'yan jam'iyyar Democrat sun soki lamirin samar da wannan katangar, amma kuma shugabannin jam'iyyar a majalisar sun amince da wannan matsayi da shugaba Donald Trump ya ɗauka na dakatawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ranar 7 ga watan gobe ne idan Allah ya kai mu, 'yan ƙasar Faransa za su sake komawa rumfan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa na fidda gwani wanda ke cike da turaddadi kamar kowace ƙasa Faransa na neman canji ga harkokinsu na yau da kullum sai dai kuma da yawan su sun guji mai ra'ayin riƙau wato yar takarar nan Marie Le Pen wadda ke cewa za ta fidda ƙasar ta Faransa daga cikin kungiyar tarayyar Turai amma abokin karawanta mai ra'ayin tsaka-tsaki Emmanuel Macron wanda sabo ne a harkokin siyasar ƙasar ta Faransa sai shi kuma ya da wasu masu suna masa kallon wato wakili ne na mutanen zamani masu nuna kin jinin gwamnatin ƙasar Venezuela sun rurrufe hanyoyin babban birnin ƙasar da dama da wasu sauran birane a ci gaba da zanga-zangan da suke yi wanda ya shiga sati na hudu domin tursasawa shugaban ƙasar Nicolas Maduro ya gudanar da wani sabon zaɓe a ƙasar da yake wa taron masu zanga-zanga jawabi a lokacin da suka taru a gaban ginin na ɗakin taron Brion da Chocato da ke gabashin Caracas shugaban yan adawa Julio Borges ya ce mun faɗa mun kuma nanata sai ta hanyar zaɓe ne kawai yan ƙasar Venezuela za su samar wa ƙasar su makoma na gari kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa wasu yan wato sun mayar da matattaran zanga-zangan tamkar wurin hutawa domin har wasan karta suke a wannan wurin ba shakka wannan gwamnatin ta faɗi a can jihar Arkansas da ke kudancin Amurka ta zartar da hukuncin kisa ne ga wasu mutane biyu sa'o'i uku tsakanin kowane su da yammacin jiya Litini mahukunta sun gudanar da wannan hukuncin kisa ne ga wasu 'yan gidan yari ta amfani da wasu magungunan da suka gama aiki a ƙarshen wata wanda ya fara mutuwa kuwa daga cikin mutanen shine Jack Jones dan shekaru 52 wanda aka tsare tun a shekarar 1995 lokacin da ya kashe wata mai suna Mary Phillips da kuma yunkurin kashe mata diyarta ya shekaru 11 sai dai Williams an yanke masa hukunci ne a tun shekarar 1994 bayan yayi wa wata yariya fyaɗe mai suna Stacy Erickson ya shekaru 22 da ya sace ta a gidan mai kuma daga bisani ya kashe ta yanzu dai a cikin shekarar 2017 an zartar da hukuncin kisa ga mutane 9 a nan Amurka amma a shekarar ta gabata kuwa mutane 20 ne aka zartarwa wannan hukuncin
labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A kowace ranar 25 ga watan Afrilu ne Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙara jan hankalin al'ummomin duniya akan cutar masasarar cizon sauro. Najeriya na cikin ƙasashen da ke fama da wannan cutar wadda ke laƙuma rayukan al'ummata da dama. Yanzu haka dai Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin gwajin rigakafin cutar a ƙasashen Afirka guda uku a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Hukumar Lafiya ta Duniya za ta yi gwajin wani sabon magani rigakafin zazzabin cizon sauro a ƙasashe uku da suke kan gaba a fama da cutar a Afirka wato Ghana, Malawi da Kenya. Shugaban hukumar na Afirka Mashido Moeti ne bayyana hakan a ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro na duniya na bana mai takin a gama da zazzabin cizon sauro. Sabon magani rigakafin don yara 'yan ƙasa da shekara 5 babban kamfani na Burtaniya GlaxoSmith ne kera shi kuma ana sa ran zai rage kamuwa da zazzabin. An tsara yi wa yara 360 rigakafin daga baɗi zuwa shekara ta 2020. Najeriya dai ba ta cikin wannan gwaji na farko da hakan bai rasa nasaba da yadda ake da yawan asibitoci masu zaman kansu da na kula da lafiya matakin farko da kan kula da zazzabin baya ga ɗimbin magunguna na magance cutar. Wannan dai hasashe ne don ofishin jakadancin Amurka Abuja da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID ya ce mutum miliyan 80 ke kamuwa da cutuka duk shekara a Najeriya, inda cikin waɗannan mutane 300,000 kan rasu ne sanadiyyar zazzabin cizon sauro. Ga misali a wata ziyara da na kai sansanin 'yan gudun hijira na Kucigoro a Abuja a zantawa ta da shugaban sansanin Filimon Emmanuel.
Mun rasa rayukan wasu 'yan uwanmu akalla wanda sun kai wajen 17 saboda ire-iren wannan damuwa. Mun yi ta fama ga gwamnati cewa da ta taimaka mana ta bamu wani abu kaman ko clinic a nan, in ma ba zai yiwu ba ta haɗa mu da wata general hospital na government. Mun samu mara lafiya mukan iya mu kai zuwa wajen.
Filimon, kana nufin har mutane sun rasu a wannan sansani da muke ciki?
Sun kai 17 wanda muka rasa rayukansu a nan.
Irin cututtuka ne kamar su zazzabin cizon sauro ko masu kama da haka suka
same su ko wani abu ne daban.
Kwarai zazzabi ne irin su zazzabi da su ko irin su ciwon ciki idan ba a samu magani ba kowane irin rashin lafiya kaga yanayin da muka same kanmu a ciki ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba. So rashin lafiya idan yazo ya same ka babu abinci a jikinka da wuri-wuri saka gangara zai iya sa ya zama sanadiyan karewan kwananka.
Jami'an cibiyoyin lafiya na Najeriya dai na dagewa akwai kwararrun likitoci da asibitoci da kunkula da marasa lafiya. Ga abin da ɗaya daga jami'an lafiya matakin farko Dr. Ahmed Gana ke cewa.
Yanzu zaka je ƙasan America ko zaka je ƙasan Ingila zaka sha mamaki wani asibitin idan aka tura ka kana shiga likitan da zaka fara samu dan Najeriya ne. An tura ka tafi ƙasar Adubaka kiwon lafiya amma wallahi zaka taras likitan dan Najeriya ne.
Wanda ka tsallake ka bari a Najeriya da kake ga wazi iya ba.
Kuma ba irin sa ba dai kusan zaka samu makaranta ɗaya ne. Kun yi makaranta tare da shi yana gamawa saboda haka shi yayi gaba. Saboda haka yaje can ya ƙara ƙwarewa.
Matsayin ku na likitoci akwai yanayin da zai kai ba ma yan Najeriya ba wataƙila wasu ma daga nan nahiyar Afirka za su na ruguwa Najeriya saboda samun kyakkyawan kulawa ta kiwon lafiya.
Zai iya kasancewa. Shi harkan kiwon lafiya ba wai harka ne na gwamnati kaɗai ba ai. Yanzu za ka ga jama'a suna ta yin asibitoci suna gayyatan ƙwararrun likitoci da kamfanonin da suke neman su sa hannun jari daga waje su zo su yi asibiti a Najeriya kuma za ka ga cewa lalle asibitocin akwai ƙurewa.
Babbar rigakafin zazzabin a yanzu a Najeriya shine tsaftace muhalli da kuma amfani da rigar sauro mai feshin magani. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A shirin mu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda jama'a za su taimaka wa gwamnati da hukumomi wajen magance wannan cutar ta masassarar cizon sauro. Mun buɗe layuka mu sai a kira a bayyana ra'ayi. Daga Abuja kuma bari mu leƙa jihar Lagos inda hukumar hana fasa ƙwabri ta ƙasa mai lura da kan iyakokin Najeriya na ruwa ta kama buhunan tabar wiwi haɗin ƙasar Ghana wanda kuɗinsu za su kai kusan naira miliyan 500. Wannan kaman dai shine kusan mafi girma da rundunar ta yi. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar Kwastam mai kula da yankin yammacin ruwan Najeriya da ake kira Western Marine Command ta kama buhunan tabar wiwi 62 da kuɗinsu ya kai na naira miliyan 400,500 wanda aka yi hukurin shigo da shi daga ƙasar Ghana. A hira da manema labarai babban kwamanda mai kula da rundunar kwastam na yankin ruwan Najeriya controller Umar Yusuf ya ce kamun ya biyo bayan sintiri ne da jami'an hukumar ta kwastam ke yi a yankin ruwan Ojo da Alaba ba dare ba rana kamar dai yanda ya yi ƙarin haske.
Wanda mun kama tabar wiwi buhu manyan buhuna 62 wanda kuɗinta sun kai da kuɗi wajen miliyan 411 kusan rubun biliyan ko mu kama mutane ba amma dai muna ana ta muhawara kuma mun sa jami'an mu da wanda suke samu mana labarin sirri da kuma su ma kansu wanda Allah shine halake ya race a kansu wato NDLEA su ma sun baza nasu jami'an ana ta bincike insha Allah nan ba daɗewa zan ba ku labarin duk abin da ya faru.
Bincike dai ya nuna cewa akasarin tabar wiwin da ake shigo da shi daga ƙasar Ghana ana shigo da shi ne ganin yadda aka ce yana da inganci fiye da na cikin gida wanda kuma akasarin matasa su ne suka fi sayan tabar ta wiwi. Akan haka na tambayi wani matashi da baya so na ambaci sunansa ra'ayinsa game da kokarin da hukumar ta Kwastam ke yi na kwace wayannan taba na wiwi da ake shigo da shi daga kasar ta Ghana.
A matsayina na matashi ina mai farin ciki kuma ina goyen baya kuma ina bada goyen baya ga hukumar Kwastam wadda ta samu nasara kama irin wannan kayan laifi musamman a wannan kasar tamu mai fama da wasu matsaloli daban-daban. Matasa ga sanan za a gani musamman a nan Lagos inda mutane matasa sun doka kaman ba gari ne ba na tarbiya ba ko wani abu za ga suna shaye-shaye kaman ba gobe sha ba irin shi gashi nan matasa ya waka cewa suke dalili da irin wannan abubuwan. To kaga in ana samun irin wannan ci gaba insha Allah ƙasa za ta gyaru sannan matasa za su zama na gari.
To kowane irin taimako hukumar ta Kwastam ke samu daga sauran jami'an tsaro musamman ma dai na sojan ruwa da kuma hukumar NDLE mai yaƙi da safara da kuma shan muggan ƙwayoyi a Najeriya ga dai controller Umar Yusuf.
Alhamdulillah muna bakin ƙoƙarinmu muna aiki da sojojin ruwa muna aiki da sojojin ƙasa muna aiki da NDLEA har da ma police marine su ma muna aiki tare da su.
Wannan kame da hukumar ta Kwastam na yankin ruwan Najeriya ta yi shi ne mafi girma a tarihin hukumar, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da babban controller general na hukumar ta Kwastam, Colonel Hamid Ali Marabos, ke kira ga jami'an hukumar ta Kwastam da su tashi tsaye wajen ganin sun kare yankin iyakokin Najeriya, walau dai ta ƙasa ko kuma ta ruwa da na sama. Babangida Prime Minister Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Daga Lagos kuma bari mu leka Jamhuriyar Niger. Babbar mai gabatar da ƙara a kotun masu manyan laifuffuka ta duniya da ake kira ICC, wato Fatou Bensouda, na ziyarar aiki a yau a Jamhuriyar Niger, inda ta tattauna da 'yan majalisar dokokin ƙasar da zammar faɗakar da shugabanni tsarin aikin kotun da take shugabanta, ganin yadda ƙungiyar tarayyar Afirka ke makotan kallon 'yan koren ƙasashen yammaci. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munabarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayan gabatar da kotun ta ICC manufofi da tsarin aikinta, Fatou Bensouda ta amsa tambayoyin 'yan majalisar dokokin ƙasa, waɗanda galibinsu suka nuna damuwa akan yadda kotun ke nuna wa shugabannin Afirka rashin adalci, misalin ƙasashen Libya, Cote d'Ivoire da Sudan, yayin da wasu 'yan majalisar ma suka zargi alƙalan kotun ta ƙasa da ƙasa da zama karnukan farautar ƙasashen yammaci, zargin da Fatou Bensouda ta musanta.
I am not taking instructions from anybody, not any president.
Fatou Bensouda ta ƙara da cewa yanzu haka kotun hukunta manyan laifuka na gudanar da bincike game da wasu ƙararrakin da ke gabanta, biyo bayan wasu miyagun laifukan da ake zargin an aikata a ƙasashen Turai da Asiya. Sai dai ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Sadisu Mela ya ce mafi kyau a gani a ƙas.
Kotu ce mai unhani, saboda in akwai ta wani laifi shugaban ƙasa, wasu shugaban ƙasa ba za su yi shi ba. Amma abin da muke so, bai kamata a ce wasu ƙasashe ne ba kawai ake mashi wa ga shari'a, kamata ya duk inda laifi yake a yi mai shari'a.
Ra'ayoyin 'yan majalisa sun zo ɗaya game da tafiyar ayyukan kotun ta ICC, wace ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Yakuba Sumana Gawo ke ganin ya zama wajibi a yi gyara a game da tsarin tafiyar ta.
Dama ce muka samu don mu gaya mata gaskiya bisa ta yadda wannan kotun tata kurakurai waɗanda aka nan ana yi kuntata ma shugabannu da aka nan ana yi na ƙasashen Afirka. Zancen da take bada wannan akwai wuya ya gamshi mutane, in ba an koma ba can cikin aikin da suka yi shi na zai sa wa mutanen Afirka su yarda da kotu ba zancen ta ba. Abinda aka nan ana yi cikin Palestine, mutanen Isra'ila suna kashi ana ji ana gani ba magana. To in duka aka magance waɗannan abin, dole ne mu ma ƙasashenmu na Afirka za mu yarda da shi. Ko can da ta kahwaɗi an shiga cikin ƙasashe na Europe da sauransu da America, duka waɗanda aka ɗauko wannan talaka na irin mu waɗanda ba su da ƙarfi.
Da take amsa tambaya game da ayyukan asha da suka afku a sakamakon yakin ƙungiyar Boko Haram akan al'ummomin ƙasashen yankin tafkin Chadi, shugabar kotun CPE ko ICC ta bayyana cewa yanzu haka suna gudanar da binciken da zai ba su damar harhaɗa bayanai don tantance zahirin abubuwan da suka wakana kafin a fara hangen gurfanar da masu hannu a yakin da ya laƙume rayukan dubun dubatar bayin Allah. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Cikin kwanakin nan ambaliyar ruwa ta barnata amfanin gona a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda ambaliyar ruwan ta fi shafar musamman masu noman shinkafa, lamarin da ya jefa manoman cikin wani mawuyacin hali. Sai dai wannan na zuwa ne yayin da wasu manoman ke kokawa da cewa kawo yanzu ba su fara cin gajiyar shirin tallafawa manoma na Ancos Barrows ba. Domin sanin halin da manoman jihar ke ciki, wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wani fitaccen manomi, Alhaji Hussein Bello Gambana Kura, da kuma kwamishinan harkokin noma a jihar, Wazira Ahmadu dan jin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu na bunƙasa harkar noma da batun taki da dai sauransu.
Alhaji Hussein tana daga cikin manoma, manyan manoma a jihar Adamawa, kuma cikin kwanakin nan an samu ambaliya ya lalata wasu manoma abin kayayyakin amfanin gona. Na farko a matsayinka na manomi, ya kuji da banan da wannan ruwa yayi wa ƴan uwanka manoma masu noman shinkafa rani?
To na farko dai zan taya su bakin ciki, wannan abu daga Allah ne, amma kuma mutane kullum ana ja musu hankali ba sa ji. Ba yadda zaka je ka ce zaka yi noman rani ka yi noma akan hanyar ruwa, don ba kai kake rike da ruwan sama ba. Ubangiji ya rike da wannan ruwa fa kwaya biyu kada ya kai, ka duba barnan da yi. Idan an ce damunan nan ya zarce da haka, akwai wanda ba za su ɗibi abu. Asaran da manoma suka yi, wanda suka yi shukan shinkafa, akwai wanda suka shuka masara, akwai wanda suka shuka dawa, akwai wanda suka shuka wake, akwai wanda suka shuka gyaɗa. Wanda kuma wannan rani ana shuka shi, ana kuma samun amfanin shi. Akwai wanda suka shuka irin su tattasai, su tumatur, su albasa, su attarugu, duk waɗannan ruwa ya zo ya tafi da shi. Amma
Asara
kusan ma za mu ce waɗan asaran da aka yi kusan shekaru biyu da suka wuce zuwa uku ba taɓa yin asaran shi a noman rani irin na wannan karo.
To amma Hussein, wannan ya faru a lokacin da su ma manoman kuna kokawa, kaman wani matsaloli kuke fuskanta, kuma wani irin tallafi gwamnatin jiha ta baku ta fannin noma?
A ta fannin noma kan ba abun da aka bamu, dama abun da aka bake tsammani an ce mana za a ba da bashi. Bashin nan kuma ƙarya ne.
An kobara sai ba ku samu
bashi. Ƙarya ne. Ina ba aka ba wa. Bashin noman rani har yanzu maganar da aka fada ba yi shi ba. Ga ruwa ya sauko. Za a sake na damuna. Wancan damunan ya wuce ba bayar ba. Rani ya shigo ba bayar ba. Yanzu ga damuna. Za a dauki fa taki ne ake sayarwa talaka. Taki ma da ake sayarwa talaka lokacin da gwamna ya je gabatar ne. In aka ba wa talaka kaman biyu uku ko biyar shike sai ga tarin buhuna, idan aka gwamna na tafiya ko kuma wanda ya baka kilta yana tafiya, kaya kuma ana mai da shi sto, sai shiga cewa za a sayar. Daga ƙarshe sai ka duba babu ko guda ɗaya. Ni dai da nake na za ka je ga gonana, gonakina kai guda uku daban-daban. Ba mutumin da ya sai ce mini ya zo ya taimake ni da sunan maganar noma, kuma noma nan ba ɓoye yake ba ne, a fili ne.
Alhaji Husaini Bello Gambo kenan a hirarsa da Ibrahim Abdulaziz kan ambaliyar ruwan da ta afka wa wasu manoman rani a jihar Adamawa. Haka kuma Ibrahim ɗin ya ji ta bakin kwamishinan harkokin noma a jihar Adamawa, Wazira Ahmadu, kan wannan batu.
Na farko batun ambaliya, wannan ɓangaren Environment Ministry ne, musamman matun da ambaliyan ba ta zo a inda ake yawancin inda dai aka samu ambaliyan ba inda manoma suke aikin noma bane ba ambaliyan lokacin damina ba, don haka environment su suke da wannan harkar. Kuma a gaskiya ban san me gwamnati jiha ta yi don ta tallafa mutane wa'anda suka shiga cikin wannan halin ba. Sannan na biyu, zancen shirin noman damina, muna dai shirye-shirye yadda aka saba, yadda gwamnati take tallafa wa manoma da taki da iri da magungunan feshi, sannan kuma yadda muke tura jami'anmu wurare daban-daban don su tada bayyana manoma yadda ya kamata su yi nomansu, yadda ya kamata su shuka abinda za a shuka, kuma kan lokaci da sauran. Babban abin da muka yi shi ne mun haɗa gwiwa da 'yan kasuwa wa'anda suke harkar shigo da taki ɗin nan, yadda za su shigo da kayansu suka haƙana na hukumominmu su yi amfani da ainihin ma'aikatansu su sai da manoma kai tsaye ba tare da ma'aikatan gwamnati sun shiga a tsakiya ba. Ɗan tallafi da muke wa ko da za mu yi wa su manoman baci na farko na taki kamar ton 9,000 da za ta iso, tuntuni mun riga mun daidaita da su masu kawo kayan nan, mun gaya musu farashi da za su yi, da su manoman za su saida musu a wani farashi wanda kenan yana kasa da ainihin farashi da suka kawo kayan su akai. Abin da yake sama shine tallafi kamar subsidy da muka wa manoma.
Kwamishinan harkokin noma na jihar Adamawa kenan Wazira Ahmadu a hirarsa da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz kan ambaliyar ruwan da ta yi wa wasu manoman rani barna a jihar. Masu sauraron mu ana miki ka karshen shirin namu na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim wanda ya taimaka wajen hada shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfilu Hashim. Agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 11:25. Ga wannan sakon.
Sakon da farko na hadin gwiwa ne daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar Mulya Talaka reshen jihar Filato, da Alhaji Salisu Abubakar Imam Jingir mai Basmul Oil, wanda suke cewa tabbas mu talakawan Najeriya muna baiwa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shawarar da ya rage yawan maganganu akan abin da bai shafi al'ummarsa ba, musamman ma talakawa. Sai kuma sakon Comrade Hafiz Sani Murabus Saraki a tajiri garki Jigawa, wanda ke cewa jahilci mugun ciwo, ka iya bakinka yafi ka iya jirgin sama. Kalaman tsohon gwamnan Jigawa Sulala Mido da yayi cewar zai bi ko dan wuta ne ba dan Boko Haram ba, inda zai taimaka wajen ruguza APC, to Allah ka raba mu da girma ba iya kalamai. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Binciken da za a yi wa sarkin Kano Muhammadu Sanusi Lamido na biyu akan facaka da kudin masarauta, Allah ya bayyana gaskiya, kuma muna fata ba an yi hakan bane domin a bata wa sarki suna. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura.
Kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana kenan ta hanyar email. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiba.
Likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya. To ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba?
Ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba. Ina dai neman kotu ta yi mani afuwa. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita.
A cikin shekara da ya ta wuce a nan Katsina mun yi rekodin din case na fiyare sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Ku kasance da shirin domin iyali wannan Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya da Niger karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
Allah ya kyauta sai a kasance da wannan shirin domin jin karin bayani. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wani bom a gefen hanya ya tashi kuma ya kashe mutane 14, kana ya jima wasu tara rauni a wani yanki da ke arewa maso gabashin kasar Pakistan. Jami'an yankin gidan sun bayyana cewa harin na yau Talata da aka kai a wata gunduma da ke kusa da bakin iyakar Afghanistan ya auna fasinjojin wata 'yar karamar bus ne dauke da fasinjoji da mata da yara, waɗanda duka suna cikin waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Da sanyin safe yau ne sojojin Turkiya suka kai hari ga 'yan tawayen Kurdawa da ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Siriya. Sanarwa daga sojojin ƙasar Turkiya ya ce an kai wannan hari ne domin hana 'yan tawayen da makamai tsallakawa kan iyakar ƙasar ta Turkiya. Dama jami'an ƙasar Turkiya sun yi gargaɗin cewa 'yan tawaye daga haramtaccen jam'iyyar ma'aikata na PKK suna amfani da waɗannan wurare a matsayin matattaran bakin haure. Ƙasar Koriya ta Arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojan ƙasar. Wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin ƙasar Amurka mai suna USS Michigan ya isa Koriya ta Kudu, kuma jami'an sojan ruwan ƙasashen biyu sun haɗu na ƙasar Japan domin gudanar da atisaye.
Masu saurare a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Peter, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.